الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayyuhanna shatara ga watan jumadal ula wata na biyar ajerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake dawowa da mu a wannan majalisi domin ci gaba da karatun littafin bulughul maram min adillatul ahkam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata mun gama babu izalatin najasa yau da izinin Allah ta'ala za mu shiga cikin babul wudu'i babul wudu'i kenan za mu fara da hadisi na 36 a cikin babul wudu'i an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in akhrajahu malik wa ahmad والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا باب الوضوء بابنا الولاء كلمة الوضوء قدما قواوا كمرا يندي قبات شين الولاء مصدرين كو اسم المصدرين كنان كو مصدرن نا كنان توضأ وضوءا وكما اسم المصدرن دهك باب الوضوء كنان بابنا الولاء wanda kalma alwudu a yaren larabci asalinta daga alwada'atu ne alwada'atu kuma ma'anar shi alhusn an wato an kira ta da suna alwudu domin saboda duk mutumin da ya alwala to alwala tana ƙara wa musulmi kyawu da tsafta shi yasa aka kira ta da wannan sunan kamar yadda hadisi ya tabbata cewa ranar alkiyama duk wanda yake alwala to zai zo gaban da yake wankewa cikin alwala suna sheki suna walqiya rana alkiyama inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu kana alwudu daga alwada'a ne alwada'a shine alhusn wan nadafa kaman da ta'rifin alwala suna cewa kenan shi alwala shine isti'malul ma'i yin amfani da ruwa isti'malul ma'i yin amfani da ruwa ala sifatin makhsusatin akan wata sifa ke bantacciya kenan yin amfani da ruwa ala sifatin makhsusa bi niyyati wa fi a'dha'in makhsusa wannan shine alwala to alwala tana da bayanai da yawa kuma saboda muhimmancin ta kasancewa ta sharadi a cikin sallah dole sai da ita za a yi sallah ita kuma sallah muhimmancin ta a musulunci ita ce rukuni na biyu to wannan dalilin ne ya samu kaga alwala ta samu girma da daraja da muhimmanci da bada kula bangaren malamai zamu ga malaman hadisi da malaman fiqh irin yanda suke ba alwala muhimmanci babubukan da suke kullawa akan rarrabe zance akan tadaki daki duk wani hukumce hukumce yankuna da na tushe wanda suka shahi alwala za ga duka suna tsayawa su tattauna akan su kenan saboda muhimmancin ta kuma tsayawa a yi karatu bisa kan alwala dalla dalla a ga yi hukumce hukumcen abin da ya shahi kurkurar baki da shakaruwa da fada da bayani akan sai ga an yi babi kadai akan shakarwa a kawo hadisai na shakarwa wani sai ga kamar abin ma bai da wani girma amma an tsaya ana ta sharhi akan shi ina alwala tana da girma tana da matsayi daga cikin girmanta da matsayinta tana karkare zunuban musulmi duk lokacin da musulmi yake alwala hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa zunuban shi suna zubewa a lokacin da yayi saboda muhimmancin ta da matsayinta a wajen Allah to alwalan nan tana da farillai tana da sunnoni tana da mustahabbai don haka a cikin wannan babi zai kawo mu bayani dalla dalla bisa kan abin da ya shahi ita alwala wajibanta da mustahabbanta da sunnoninta kenan shine mallan sai ya fara da hadisin Abu Huraira yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga Abu Huraira yardan Allah ta tabbata a gare shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lalle shi yace laula an ashqa ala ummati in ba dan ka in tsanantawa al'umma ta ba la amartuhum bisiwaki da na masu umarni da yin asawaki ma kulli wudu'in tare da kowane alwala akhrajahu malikun maliku ya fitar da shi wa ahmad da ahmad wan nasaiyu da Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimata, kuma Ibn Khuzaima ya inganta shi, wa zakarahu al-Bukhari ta'liqan, kuma Bukhari ya ambace shi a matsayin hadisi mu'allaq a cikin littafin shi. Hadisi daga Abu Huraira, yadda Allah tabbata a gare shi, wanda magana kan shi ya gabata, yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, laula wannan shine harafin da malaman nahwu suke cema harfu imtina'ul liwujud, harfu imtina'ul limtina', wasu na ce mai harfu imtina'in limtina', kenan harafi ne na imtina'ul jawab limtina'is syart, yana hana jawabin da ya biyo bayan shi saboda sharadin da ke cikin shi ya hana tabbatuwar shi. Kenan duk inda aka ga laula, to zancen da zai biyo ba bai faru ba, ko bai faru ba, kamar da Hausa ne a ce inda dai ni aljani ne da na daura bacewa, to kaga da an ce inda dai, to abinda zai biyo ba kawai bai faru ba, ko babu wannan magana. To shi yasa suke ce mashi harfu imtina'in liwujud, kenan harafi ne wanda yake hana bayanin da ke biyo bayan shi, liwujud shart, saboda samuwar sharadi. Da an ce laula, to shi ma na cikin harufa na sharadi, kamar sharadi ne yake nuna. Da inda dai a ce na yi karatu, to da na yi kaza, inda a ce na samu kuɗi, da na yi kaza, da na gina kaza, inda, to da an ce inda kenan kawai abun bai faru ba. To shi sanan ya ce laula an ashukka ala ummati, ko in ba dan ka in tsananta wa al'ummata ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba dan ka in tsananta wa al'ummata ba, janan tun da laula ta zo abinda zai biyo ba bai tabbata ba, ko to da na masu umarni da yin asawaki tare da kowace alwala, kenan bai yi umarni ba, ko bai yi ba umarni, domin inda ba dan da laula ta zo ba, to da yayi umarni. Amma tun da ya ce abinda yake hana in yi umarni shi ne domin ka in tsananta wa al'ummata, to kaga wannan hadisin ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba asawaki mahimmanci sosai, mahimmancin da ya kai ya soya ma al'ummar shi umarni da shi. Inda manzon Allah yi umarni, da shi kenan asawaki ya zama dole, ya zama wajibi, duk in mutum zai alwala ya asawaki, da ba alwala ba da asawaki, to sai bai yi ba, amma ya so yayi, to son da yayi bai yi ba, sai yasa ya tsaya bakin mustahabi. Sai malamai suka ce yin asawaki lokacin da mutum zai yin alwala mustahabi, an so musulmi yayi asawaki lokacin da zai yi alwala, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son asawaki, kuma yana yin asawaki a lokacin alwala, har ma ya himmantu saura kiris da yayi umarni, amma saboda zuciyar shi ta tausayi da kauna al'umma da kuma nema ma jama'ar shi sauki, baya son abin da zai tsananta masu, baya son ya takura masu da yawan umarni da ababe, wannan ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba umarni da ya asawaki. Yasa ce laula an ashukka ala ummati, kaga nan wurin al'umma kala biyu, kaga ce akwai ummatul ijaba, akwai ummatul da'wa. To wace al'umma ake nihi na ummatul ijaba ba ummatul da'wa ba? Don haka in ba dan kai ya tsananta ba ga al'ummar shi, waɗanda suka bi shi suka karɓa da'awan shi, to la'amartuhum bi siwak, da na masu umarni da yin asawaki. Asiwaku shi kuma asawaki kenan, ko asawaki sananne ne. Asalin asawaki ana yin shi ne saboda a gusar da datti ko dago-dago na ragowar abinci wanda yake liƙewa ga haƙori, wanda yake liƙewa da haƙori. Mutum yana ciye-ciye a da bakin shi, kaga zai iya cin dankali, zai iya cin awara, yana iya cin wake, yana iya wato ya ci kwalon kwalbi, yana iya ya ci gujiya, ya ci abubuwa da yawa wanda wasu suna da ɗabri, duk in ka ci sai wani kaso ya ɗaɗɗahe ga haƙori. To yin asawaki shi a musulunci saboda gusar da wannan dagwa-dagwan ne na abinci wanda yake laƙewa ga haƙori, saboda addinin musulunci addini ne na tsabta da gyaran kai, baya buƙatar wari da datti. Musulunci kullum yana buƙatar ƙamshi da gyaran kai, tunda kake gani duk musulmin da ya gano musulunci da waya ya zauna ƙazami, ka taɓa ganin musulmi wanda ya fahimci musulunci da kyau kuma ƙazami ne? Duk talaucin shi za ka ga da waya ya ƙazamta, saboda ya fahimci musulunci da kyau. Amma mutum bai ida gano musulunci ba, sai ribin ma yana cikin musulunci dauda, ba ka ba wasu almajirai suke tsammani, daga mutun da riga kamar aje ta tsayi tsayi saboda dauda yayi ta zama da dauda rigar shi tayi ta dauda tayi ta dauda da an yi magana sai ce mu almajirai ne masu karatun Qur'ani to bai gano ba inda aka dosa kwata kwata ma shi bai kalli alƙiblar musulunci inda ya gano musulunci wallahi ba zai zauna da datti ba in rigar shi guda daya ce a duniyar nan ita kadai gare shi wallahi ba zai zauna da datti ba ya san yanda zai ya wanke ta saboda tsananin kwadayen shi da kuma zuciyar shi wanda take so ya zauna da kamala irin ta musulunci ba za ta barin shi bai zauna da datti da kazanta kake ganin duk mutumin da ya fahimci addini in dai ya fahimce shi da kyau wallahi ba ya kazanta ana kaga mutum da kazanta gajagajiga yana rigar shi da wata kala shi jikin shi daban bakin shi yana wari amma tashi da gashi tuzu tuzu kamar a mai kitso kaga komi akwai matsala to zai ga wannan mutumin kawai da ma ka zo ka tarra sai ka tarra bakin jahili ne ko da a ran shi yana son addini kuma yana tsananin kula da shi yana ibada to ibada ce irin ta jahili wanda bai fahimci addini ba amma wallahi duk wanda ya fahimci addini ba zai yi wasa da tsafta ba da gyara kanshi saboda musulunci wajaje da dama yana umarni da tsafta kuma yana umarni a gusar da datti a gusar da wari ka taba ganin inda musulunci ya gayyato wari yanzu yin zulunci bai taba gayyato wari ba ko ka taba ganin ibada ko nuri inda aka ce an so mutum ya kasance yana warin hamatta a wuri kaza ko yana warin baki babu kai ta karatu kullum nisan ta guje shi ake kullum wannan abun gudu ne a gusar da shi sai dai a ce kawai dan hamattarka na wari ka kashe goma masallaci in ka ce ta harnuwa bakinka yana turnawa to kai nisa da masallaci ɗakin Allah na wajen ibada ne wajen tsafta ne da gyaran jiki da kamshi ba wajen datti bane ba haka zaka ji dan haka addinin musulunci addini ne na tsafta yasa da gwadagwan da ke liƙewa ga haƙuri aka yi umarni mutum ya dora amfani da asawaki saboda asawaki shi zai gusar da shi sannan idan ma banda da gwadagwan da ke liƙewa ga haƙuri akwai ƙura-ƙura da gare-garen abincin da ka ci da wato surnaƙaƙin shi wanda ya shiga can cikin tumbi da hanji yana tasawa ce sako haƙorinka sabi ƙaƙalle yanzu na aka liƙa maka su in dai aka sa su a bakin kaji muke bakin dam kuma can cikin tumbi akwai abinci to akwai yaruba wani ɗan lokaci wannan abubuwan da suke tasawa su canza yanayin haƙorin don haka da abin da yake tasawa daga cikin ƴan ciki da wanda yake tasawa daga cikin tumbi duka in ya taso yayi yawo bai samu waje ba ai yana samun hanya zuwa baki ko akwai hanya zuwa baki in ya zo sai tarra bakin ba kofa kyaure yare dum to yanzu sai yayi yawo ƙarshe sai lillike mu haƙuri to shi yasa musulunci ne kwadaitar game da yin asawaki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba asawaki muhimmanci a rayuwar shi har ƙarshen lumfashin shi sai da ya asawaki sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan ne wato ake ganin asawaki yana cikin sunnonin manzon Allah masu muhimmanci wani kuma in ya tashi izgili ga sunna ne sai ga ya dauko katar ya ce wai yana wai izgili yake yi shi ma wai ga sunnar annabi yayi sunnar annabi ce duk yanda duniya ta lalace ba wai an boko haramun suke asawaki ba idan ƴan tuwo haramun suke asawaki wannan bai isa ba ya wulakantar da sunnar asawaki ko ya maida shi ba yana nan da matsayin shi duk musulmin kirki kuma duk wanda ya san musulunci ya san asawaki iskancin dan iska ko lalatan lalatacce ko shirman mashirmaci ko haukan mahaukaci ko izgilin mai izgili bai bata sunnar annabi yana nan matsayin shi na sunna mai muhimmanci yin shi alheri ne kuma kula da shi yana cikin kula da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da cewa a dora yin asawaki da iccen da ake ce ma udu arakin shine iccen asawaki ko nan waje zamu duk wanda ya san itace za ka ga ya san iccen da ake ce ma iccen asawaki to ka tambayi wanda suka san asawaki ka ce masa wannan icce ne iccen asawaki su gada ma shi wannan shine iccen asawaki sananne ne a duk duniya me yasa aka san shi saboda shi kin na musamman ne yana da laushi irin wanda sauran itace ba su da yana da wasu sanadarai wanda haƙori yake amfani da shi wanda sauran itace ba su da shi yasa iccen da yafi mahihicin icce wajen asawaki shine udu araki iccen na asawaki in baka same shi ba kuma to kalgo dumiya sabara wato iccen baidi kowane kakkatso in dai yana goge haƙori kawai yayi da dole sai shi ba amma an hisan ayi asawaki da shi wacce dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba dan ka in tsananta ba ga al'ummata la amartuhum bisiwaki da na masu umarni da yin asawaki ma a kulli wudu'in tare da kowace alwala kaga asawaki sunna ce ba wajen alwala ba kadai malamai suka ce an so musulmi ya dora yin asawaki a kowane lokaci daga cikin lokutan rayuwar shi kowane lokaci amma sai suka ware wasu wajaje guda biyar suka ce waɗannan wajajen asawaki yafi ƙarfi a wajen an yi san musulmi ya ƙara ba da kula a waɗannan wajajen guda biyar amma in banda su to asali dai koma ina ne ana son mutum ya asawaki waɗannan wajajen guda biyar na farko cikin su akwai lokacin sallah in mutum za ya sallah shi ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin asawaki lokacin sallah kada gaya alwala lokacin sallan magriba za a isha'i sai ka hudo asawaki ka dan murmura kai saboda ka ƙara gyara bakinka za ka tsayi gaban Allah da lokaci na biyu shine lokacin alwala kamar yanda wannan hadisin ya faɗi ko in mutum za ya alwala ya fara gabatar da asawaki sannan shi asawaki cikin alwala kamin a fara alwala ake yin shi ba cikin alwala ba dan haka daban yake sannan in mutum yayi asawaki kamin ya fara alwala to yanzu in yazo cikin alwala kuma ba a san a ga yana asawaki shi yasa malaman fiqhu suka ce in ka zuba ruwa ga baki to kakka zurmu ka dan yatsan ka ciki in ka zurmu ka dan yatsa asawaki ne kake sunan shi asawaki da larabci amma in ka zuba ruwa ka mummuka wannan shine almadumada to kamar yanda karatu zai zo bisa ka almadumada to ko shine ka zuba ruwa sai ka mummuka ruwan da bakinka sai ka zubudo shine almadumada amma da ka zuba ruwa sai aka ka tura dan yatsa to asawaki ne kake shi ma sunan shi asawaki wannan kahin a fara alwala ake yin shi ba cikin alwala ba so waje na uku da aka so mutun ya ba asawaki muhimmanci shine lokacin da mutun ya tashi daga kwana lokacin da mutun ya tashi daga kwana an so mutun ya asawaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi tsakar dare farkon abin da yake fara da shi shine asawaki saboda mutum in yayi kwana bakin shi yana canzawa waje na hudu inda aka so mutum ya ba asawaki muhimmanci wato shine lokacin da mutum ya ji alamun bakin shi ya canza da ka ji alamun cewa bakinka ya dan canza to lokacin an so ka ba asawaki muhimmanci ka huddo ice ka dan mummuka shi ka jujjuya shi a ciki akhrajahu malikun wannan hadisin malik ya fitar da shi wa ahmadu da ahmadu wa nasa'i da imam an-nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisin wa sahahahu ibnu khuzaimata kuma ibnu khuzaima ya inganta shi wa dhakarahu al-bukhari ta'liqan kuma bukhari ya ambata shi a matsayin hadisi mu'allaq ta'liq a wajen imam al-bukhari ko kuma wajen malaman hadisi in suka ce hadithun mu'allaqun shine me shine ma saqata fi awwal isnadihi rawin fa akthar da hadisin da farkon isnadin shi aka rasa marawaici guda ko fiye da guda shi ake ce mami hadithun mu'allaq ma saqata fi awwal isnadihi rawin fa akthar da hadisin da farkon isnadin shi idan isnadin shi misali mutum biyar ne jere na farko lawali na biyu mudi na uku yaqubu misali waɗannan ukun ko to tun farko sai aka rasa lawali kai tsaye ko da aka zo sai aka ce haddasana mudi ina lawali kaga babu shi ko to hadisin mu'allaqun kenan ko mutum biyu ko mutum uku wanda farkon isnadin shi aka rasa marawaici guda ɗaya ko biyu wannan shine hadisin mu'allaq a wajen malaman hadisi amma a cikin sahihul bukhari idan aka ce hadisi mu'allaq to shi kuma wannan yana da ma'anar shi ta daban ko mu'allaq a cikin sahihul bukhari shine hadisan da bukhari ya kawo su ba tare da isnadi ba bai faɗi isnadi ba kawai yace an rawaito annabi ya ce kaza to wannan shine mu'allaq saboda hadisi sahihul bukhari littafi ne na hadisi musnad ne dan haka hadisan shi gaba ɗaya da isnadi suke zuwa to da ya ambaci wani hadisi ba isnadi to wannan mu'allaq ne a wajen malaman hadisi shi yasa ibnu hajar mai wannan littafin kenan rahimahullahu ta'ala sai ya wallafa wani littafi ya samu littafin suna taghliqut ta'liq littafin yana da mujalladi biyar taghliqut ta'liq wannan taghliqut ta'liq littafi ne na musamman dan ya kawo hadisan da bukhari ya kawo su ba isnadi shi kuma ya samu su isnadi da haka da hadisan da Bukhari ya kawo ba isnadi cikin littafin shi. To Ibn Hajar ya wallafa littafi wanda ya lalabo masa isnadi kuma ya tabbatar da su. Da haka shi kuma isnadi mai muhimmanci shi da hadisi. Saboda shi ne za a iya gano matsayin hadisi. Nan ne za a yi karatun hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ba. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya rihi wannan babin. Shi yasa ya samu littafin suna Taghliq at-Ta'liq. Kenan kubule kofar ta'liqi na cikin Sahih Bukhari. To mu'allaqokin da ke cikin Sahih Bukhari kala biyu. Akwai mu'allaqun bi sigatil jazmi, akwai mu'allaqun bi ghairi sigatil jazmi. Akwai mu'allaq wanda Bukhari yake kawowa da siga yankakka. Malaman hadisi suka ce da kaji an ce mu'allaq ne a cikin Bukhari bi sigatil jazmi. To shine wanda kai tsaye ya jingina abin ga Annabi. Babu taraddud. Kamar yace sabata annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza, ko kuma yace kama jaa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala kaza wa kaza. To da Bukhari yace haka nan, to wannan shine mu'allaqun bi sigatil jazm. Ana ganin Bukhari baya kwankwanto kan wannan hadisi, saboda haka ya kawo shi ba isnadi amma dai ya yarda da shi. Wanda kuma ake ce ma mu'allaqun bi sigatil tamrid, shine bi ghairi sigatil jazm kenan, sigatil tamrid shine wanda Bukhari zai kawo sai ya ce yurwa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala kaza, ana rawaitawa cewa annabi ya ce kaza. To ana rawaitawa, wace rawaitawa kenan, sai an bincika. Ko kuma ya ce qila, an ce annabi ya ce kaza da kaza. To wannan shine mu'allaqul bi sighatit tamrid. Dan haka dai wato wannan hadisin yana cikin mu'allaqatu na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenan wannan hadisin ya karantar da mu darussa masu muhimmanci. Darasi na farko a cikin wannan hadisin shine ya karantar da mu cewa asawaki sunna ce daga cikin sunnonin alwala. An so wanda zai yi alwala ya asawaki. Darasi na biyu, wannan hadisin ya karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin tausayi ga al'umma, yana son rangwame da rahusa ga al'umman shi, bai son abinda zai wahalar da al'umma ko ya tsananta musu ko ya takura musu. Sai sa Allah ya sifanta shi yace bil mu'minina ra'ufur rahim, mai tausayi ne, mai jin kai ga masu imani. Darasi na uku, a cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa wato a cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa musulmi ana buƙatar yalzimci yin asawaki a sauran lokuta na shi gaba ɗaya na rayuwa, saboda matsayin shi a addinin musulunci shi asawakin. Sannan kuma akwai karantar da mu cewa makaruhi ne musulmi ya karato masallatayya ko wajajen ibada da yanayi mara kyau. Sannan an kyamanci musulmi ya zo masallaci ko ya zo salla a cikin yanayi mara kyau. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ma duk wanda ya ciyo albasa ya nisanci masallaci har sai warin ya gushe da abin da yake kama da albasa. وعن حمرانا أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم tawadda nahwa wudu'i hadha muttafaqun alayhi. Yace wa an humrana, an karbo daga humran. Humran wato shine intaccen bawan Usman, ko maula Usman ne, intaccen bawan Usman kenan, da bawan shine sai ya yanta shi. Anna Usman da'a bi wudu'in, lalle Usman ya nemi a kawo mai abun alwala. Wudu'in kaman da ya gabata, ruwan da za a yi alwala da shi ko kwanan alwala shine wudu. Usman kuma Ibn Affan radiyallahu anhu shine na uku a cikin halifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan yana cikin as-sabiquna al-awwaluna, yana cikin waɗanda suke da gabaci a musulunci, wanda suka musulunta tun farko harkon musulunci. Usman yayi hijira biyu, yayi hijira Habasha, yayi hijira Madina. Usman yana da matsayi, yana da falala, yana da girma, yana da muhimmanci a musulunci, yana da muhimmanci a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Usman yana cikin mutanen da ke tattaka dukiyansu su bada a wajen aikin Allah. Ya shahara da wannan. Kamar yanda lokacin da za a je yakin Tabuka, Usman ya shirya raƙuma guda 300 ya bada. raƙon man nan 300 shiryayyu da kayayyakin su da komi da komi shirye kawai suke hawa za a yi tafi. Yace ya bada su fi sabilillah. To Usmani ya shahara yana cikin waɗanda suke dingimo dukiya mai tarin yawa su kawo su ce kawai ai aikin Allah radiyallahu anhu. Kuma yana wato shine wanda ya auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu. Ya auri diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karbi ranta ga hannun shi, manzon Allah ya ƙara mai wata, ita ma Allah ya karbi ranta. Lokacin da Allah ya karbi ranta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace law kana indi ibnatun salisa la zawwajtuka iyyaha. Yace inda ina da diya ta uku, wallahi da na aura ma ita. Wannan ya nuna irin yanda manzon Allah ya yadda da Usman, kuma ya yadda da halayen Usman da ɗabi'un Usman. Ka ba mutum ɗiyarka ya aura, ta mutu ga hannun shi ka ƙara mai wata, ta mutu ga hannun shi kuma ka ɗora gurin inda akwai wata da ka ƙara mai dan girman Allah. Wanda manzon Allah ya ma wannan abin shine yanzu wani zai yi rawani ya zo ya ce munafiki, wani zai yi rawani ya zo wai sai ya ma shiga masallaci ya hamin bari ya kine mai, yana jira Allah rubuta mai lada akan haka. Dan haka ake ce ma Usman zunnurai. Babu wanda ya aure ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sai Usman radiyallahu anhu, shi yasa ake ce mai zunnurai. Dan haka Usman yana da muhimmanci, yana da matsayi a musulunci. To wannan hadisin yace kana Umarani yake bada labari cewa Usman mai gidan shi da abi wa du'i ya sa a kawo mai abin alwala. Faghasala kaffaihi thalatha marratin, sai ya wanke tafuffukan hannayen shi biyu sau uku. Kana wannan ya nuna wanke tafin hannuwa sau uku, wannan yana cikin sunnonin alwala masu muhimmanci, wanda aya al-Qur'ani ba ta faɗe shi ba lokacin da ta faɗi alwallahu. Aya al-Qur'ani cewa ta ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ya ku waɗanda suka yi imani idan kun tashi zuwa ga sallah to ku wanke fuskokinku da huska zaka fara. Shi yasa an kai dan kala kato ne alwallaka kullun daga huska ne, ko da akwai tashiwa ga hannunka kai aikin tashi. In da kala kato kake, to kai tsaye da ka ebo ruwa ko huska ce zaka wanke. In ka aka kana wanke hannu to ka sake kalakatu, amma ita haka nan ne ka'idar ta kalakatu, kana ɗebo ruwa sai ka canfala mu huska kawai a wajen alwala. To duk musulmin da ya alwala bai tare da ya wanke hannayen shi ba, alwallan shi bata yi ba, shiriri ta yi shirme yayi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai fassara alqur'ani, shine mai bayyana ma'anonin qur'ani. Din larabcinka injakcinka aba ne kai, baka ishi ba, baka isa ba ka bayyana Qur'ani ko ka fassara shi, saboda ba kai bane Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Allah ya ce dan aiken shi da dan aiken Allah wanda ya aiko musamman domin ya bayyana ma mutane addinin shi shine Muhammad. Dan haka in sunanka bai hutu ba baka ciki ba kai bane kawai. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin muhimmancin aikin shi a duniya akwai bayyana ma mutane sako ko, to sai wani ya tare sai dai shi ya bayyana. Kwanan naji wani dan kalakatu yana darasi yana cewa ai annabi ya yi bayanin Qur'ani. Tabbas annabi ya yi bayanin Qur'ani, amma bayanin nashi yana nan cikin Qur'ani. Sai ce duk inda kaji an ce kul to bayanin shi kenan, da kaji kul to annabi bayanin annabi kenan. Na haka duk inda kaji kul bayanin annabi ne. Haka dan kala katoci kaka sa akwai kuloli da yawa ko, na kaji an ce kul inji dan kala kato yace to bayanin annabi kenan, shine bayanin da yayi. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai fassara aya, in aka saukar mai da aya sai ya bayyana ta da magana kuma yayi a aikace a gani fassara ta kenan. Duk wani wanda zai yanzu shinan da yace da kaji an ce kul bayanin annabi kenan, shi karshe wannan kalakatan wallahi wanga bayanin nashi shi da kansa kalakatan ne. Yanzu cewa da an ce kul bayanin annabi kenan, ina za mu gana haka cikin Qur'ani? A ina aka rubuta cikin Qur'ani cewa da kaji an ce kul bayanin annabi kenan? A magana kato ce. To kaji dalilin da yasa muke ce muku kalakatu, ku ba ku yadda da magana annabi ba, amma ku kuna iya aza ka'idoji, kuna iya zuwa da shirme, kuna iya zuwa da dokoki, kawai wannan naku ne da molan kai ku ka karkaro su. yanda tsakani da Allah ka taba ji tunda kaga an ce da an ce qulba yana annabi kenan to wannan dan galakatan shi ya kawo wannan kaida cikin Qur'ani kuma shi sai a saurare shi amma ya da abi shi amma ba za a bi annabi ba shi annabi bai da bakin magana bai fadi ba inda kaji mutun yana cewa Qur'ani ne ƙarya ce yanzu da ka zo ka tsare shi yaka tarda yana ta sharhi yana karatu in ya ja aya guda yana iya minti biyar yana sharhin ta yo sai na ka samu wannan bayan nan da wannan sharhi nan fahimta shi ce kawai to Allah tsare mu da kalakatu namu mu tsari da kalakatu duci 1700 tsakanin mu da kalakatu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana alwala yana fara wanke tafuka hannu shi sa Usman da yasa aka kawo mai abin alwala dan ya nuna wa mutane yanda manzo Allah yake alwala ne thumma tamadmada sannan ya kurkura baki malaman fiqh suka ce abinda ake ce ma almadmadatu huwa idkhalul ma'i fil fami shine shigar da ruwa cikin baki thumma tukhadkhidhu sannan ka mummuka shi thumma tamudduhu sannan ka furzo shi suka ce wannan shine mi almadmada dan haka akwai waɗanda suke kuskure wajen kurkura baki sai su sa yatsa wannan kuskure ne ba a sa yatsa wannan asiwaku sunan shi amma almadmadatu ruwa ne kadai ake bari baki shi zai wata yasu daga ba sai zubar da su wannan shine almadmadatu ya zo cikin Qur'ani almadmadatu a duk yanda bakin dan kalakatu to ke turnawa to sai ya ji yayi sallah da shi saboda shi ba kurkura baki ba asawaki cikin harakar dan kalakatu wastan shaka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaka ruwa me ake cewa al istinshaq malaman fiqh suka ce al istinshaq huwa jazabul ma'i ila dakhilil anf bin nafasi shine jan ruwa da lumfashi zuwa cikin karan hanci jan ruwa ka ja shi da lumfashinka ka jawo shi wannan shine al istinshaq dan uwan shi shi kuma shine al istinsar ta to su kenan ko ka dawo da su da lumfashi ka furzo iska ya dawo da su to shi sa al istinshaq da al istinsar wannan cikin alwalan musulmi ake samun shi ba alwala dan kalakato ba shi alwala dan kalakato ba shaka ruwa ba hakiwa saboda wani irin ba magujin mutun ne ba a san shi cikin annaba da wani annabi yake koyi shi sa kaga da Allah ta'ala yace fagsilu wujuhakum wanke fuskanku nan mun fahimci ayar Qur'ani ta ce mu wanke fuska kuma mun san fuska ko to wanda aka sauka wa alqur'anin sai yazo ya nuna cewa cikin wanke fuska akwai kurkurar baki akwai shaka ruwa da hacewa kenan yanzu in mun zo fassara fagsilu wujuhakum sai mun hada da me da kurkurar baki da shaka ruwa kuma mu ce wannan fasarar ita ce fasarar annabi ya fassara ya gayi kuma yayi a aikace kuma duk yanda kake jin larabci baka isa masaurare ka ba sai in kai yanda yi domin shi aka sauka wa qur'ani kayan shi ne aikin shi ne harakan shi ne mai abin thumma ghasala wajhahu sannan ya wanke huskan shi salata marratin sau uku to kaga wanke huska alqur'ani yazo da shi ko faghsilu wujuhakum amma alqur'ani ya ce sau uku bai ce ba sai ya nuna ashe wanke huskan ya zamanto sau uku yana cikin sunnoni yi sau uku sunna ne amma wanke huska dole ne wajibi ne dauda aya ta tabbatar da shi in ka wanke sau daya ka sauke wajibi in kai sau biyu ka kyauta in kai sau uku haka aka hiso to don haka wanda ya wanke huska sau daya wanke shi yayi ko bai yi ba ai da zaka tambaye dan kalakato sau nawa zaka wanke huska to nan zaka ji katan yanda zai cewa lokacin zaka gane me ake ce makalakato wallahi yanzu abin da ya ga dama ne zai hasashi ya faɗa maka ya ga dama ce ma ko ma sau nawa ka wanke yayi to ga dama mu shi cikin qur'ani ko ma sau nawa ka wanke yayi in kace a sau daya ga dama mu shi cikin qur'ani inda aka ce sau daya akwai babu alqur'ani ya ce a wanke huska amma bai ga ko sau nawa za a wanke ba in ka wanke sau daya ka saba wa qur'ani domin bai ce sau daya ba in ka wanke sau biyu ka saba wa qur'ani domin bai ce sau biyu ba in ka wanke sau uku ka saba wa qur'ani domin bai ce sau uku ba in kai sau 100 kuma kai ma haukaci ne to yaya za a wankewa dole dai sai an koma ga wanda aka saba kan ma qur'anin nan
sai aga ya ne bayanin shi yake sai aka koma sai aka tarda yayi a aikace kuma ya fadi yanda za a yi sai dan kala kato ya taurin ka yace bai karba da haka sai ku zo ku saurare shi shi ya mako nashi tunda ake karban na mai abin na'am da haka hadisi ya tabbatar da cewa wanke huskan nan da alqur'ani ya umarni ashe sau nawa ne ashe sau uku ne hadisi ya iyakance maganar aya ثم غسل يده اليمنى الى المرفق sannan ya wanke hannun shi na dama zuwa gwiwa hannu ila almirfaq to nan wurin ne malamai suke da tattaunawa aka ce ila almirfaq zuwa gwiwa hannu go to zuwa kalmar ila shine ake ce ma harful gaya a wajen malaman lugha ko to suna da zakaida suka ce alghayatu la tadkhulu fil mughayya الغاية لا تدخل في المغيّة إيه غاية ومي غاية أهوسا واتو غاية بات شغا چكين چكين مقوري انتظو إذا أكتش مكا اذهب إلى السوق فأوجا مسانا لارب چي سوكا چي ينزيد كازو باكين كاسوا كايت أي كابي عمرني باسي كاشغا چكي با in ka shiga ciki yanzu ƙari ne kai akan abin da aka ma umarni in zahab ila almadrasa ila ko da haka da ka zo bakin makaranta inda take sai ka tsaya to kai abin da aka maka umarni da shi dan Allah ta'ala ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl to duk wanda ya shigar da wani yanki na rai cikin azumi yayi kuskure kuma yayi karambani yayi kankanba ila al-layl da ka zo gab da farkon dare azumi ya ƙari دومي الغاية لا تدخل في المغيّة تو أنا سي أكا تي الغاية لا تدخل في المغيّة كنا إلا المفاقي ميكي نيه زوا بيوة كنا بند بيوكو دكا وانكي تكهنن ككتهو يكو سكا وغيوة كو سيكت آيه إيانا شيكي نم فاما سيدي نم ما لمن فيكيه سنشي وانغا حديثي ياسا باوان ننكا إده تا الغاية لا تدخل في المغيّة anan kam alghayatu tadkhulu fil mughayya domin a aikace an ga a rullar manzalin sallam ma'al mirfaq ne ba ilal mirfaq bane dan haka sai suka ce ila a larabci tana zuwa da ma'anar ma'a to nan ma'ananta ma'a ne dan haka nan ilal mirfaq ma'ananta ma'al mirfaqi saka ce a ina ila take zuwa da ma'anar ma'a a larabci suka ce ga yannan cikin qur'ani wala ta'kulu amwalahum ila ila amwalikum ku Allah yace kar ku dora cin dukiyar marayi tare da dukiyar ku shine ma'anar ila ku wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum ma'anar ila nan wurin kar ku dora cin dukiyar marayi tare da dukiyar ku ku hada ku canyi kar ku dora yin haka suka ce dan haka ila nan dukkanin malaman tafsiri sun ce ma'anar ta ila da suka ce to irin tace ita ma na ثم غسل يده اليمنى الى المرفق sannan ya shigar ya wanke hannun shi na dama ila almirfaq zuwa gwiwa kenan ma almirfaq ko tare da gwiwar hannu kenan sai mutun ya wanke da ita ta shiga cikin lintsundun salata marratin sau uku cikin wannan hadisin kenan akwai karantar da mu cewa hannun dama ake fara wankewa ai aya qur'ani tace faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ita ma aya ta fadi ko amma sai dai shi wannan hadisi ya kayyade aya lafazin aya yazo mutlaq hadisi ya kayyade shi wal mutlaq yuhmalu ala almuqayyad dan haka wannan shi ya kayyade shi in ka bar dan kalakato nan ma aiki ne ko ba aiki bane aiki ne ja domin da ka ce Allah ya ce ko wanke hannayenku zuwa gwiwa hannu to tambaya ta farko ayyo hadan kalakatu shin idan mutun yazo wanke hannayen nashi na dama zai fara da shi ko na hagu in kace fara da na dama sai ka kawo dalili in kace fara da na hagu sai ka kawo dalili in kace koma wani ya fara da shi sai ka kawo dalili nan mun ba mu san kalakatu ni sai a tsaya ga qur'anin shi kadai kamar yanda kace ko aura ka so muke yanzu cikin qur'ani mu gano shin da aka ce mu wanke hannuwa in mun zo wanke hannuwa tare za mu wanke su gaba daya koko na dama za mu fara wankewa koko na hagu za mu fara wankewa koko yaya zamu duk yanda kace dole sai da dalili domin mu mu yarda ba da maganganun mutane Qur'ani muka imani da shi haka sai ka karanto mu cikin Qur'ani inda aka ce na dama ko na hagun ko biyun gaba ɗaya za a wanke ko kuma ya za a yi to dan kalakato har ya mutu bai iya karanto komai ne dan haka zancan banza ne shi yasa kalakato ba ta yiwa kawai sai dan mutun ya tabbubuta amma ba ta yiwa a aikace dai ba ta yiwa thumma al-yusra mithl zalika sannan na hagu kwatan kwacin haka yana nuna mu a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana fara gabatar da dama ne kamun hagu wajen wankewa fa in har mutun ya fara gabatar da hagu sannan dama alwallahi ta yi ko ba ta yi ba sannan yazo alwallahi kawai ko da yazo wanke hannu sai ya fara wanke na hagu sannan yazo wanke na dama alwallahi ta yi ko ba ta yi ba ta yi babu matsala alwallanci ta yi amma dai ba haka aka fi so ba ya bar mahihicin abu amma fara wanke na hagu kamun na dama bai bata alwallahi lallan shi ta yi zam babu matsala amma dai abin da yake mahihici ne ya bari mahihici shine a fara da dama sannan hagu thumma masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kanshi thumma masaha bi ra'sihi shi ma shafakan ya zo cikin qur'ani ko wamsahu bi ru'usikum ai wato masahur ra'si wannan thumma masaha bi ra'sihi a larabci ana cewa masaha ra'sahu kuma ana cewa masaha bi ra'sihi yana wannan fi'ilin yana ta'addi da ba'un yana kuma zuwa ba tare da wani harafi ba to amma idan aka ce thumma masaha bi ra'sihi malamai suka ce indai aka kawo ba'un to yana nuna shafan nan ba haka nan bane kawai yanzu da ayat Qur'ani ta ce wamsahu ru'usakum kuma ku shahikan yanzu ba buƙatar sai ka tabo ruwa ko ka debo ruwa kawai da hannunka da ka shafa yayi amma sai aka ce bi ru'usikum to wannan ba wurin malamai suka ce ita ta nuna cewa hannun ba haka nan ba saga dam za a shafa kai da shi to da me za a shafa shine shi ma hadisin annabi ya nuna da damshin ruwa ashe ana son ka dan jiko yatsinka ne da ruwa ko kuma ba sai ka kwaso ruwa ba a yatsin kawai za ka jiko da damshi na ruwa sai ka shafi kanka sannan thumma masaha bi ra'sihi kalmar ra's malamai suka ce hujja ne akan cewa jami'ur ra's ake ni dukkanin kai za ka shafa ba wai wani yankin kai ba kamar yadda malaman Shafi'iyya suka ce idan ka shafi daya cikin hudin kai yayi to magana su an rinjaye ta da dalili dalili ya nuna cewa dukkanin kan nan shine za a shafa saboda a aikace manzon Allah yayi alwala ya wajen shafar kai ya fara daga magabacin kanshi ya ja hannuwa har sai da yaje can karshen kanshi ina wannan sai ya nuna cewa kan nan gaba ɗayan shi ne ake so a shafa ba wani shashi ba ko wani bangare domin a ra'ayin Shafi'iyya idan mutun yazo alwala kawai ya jiko hannun shi ko hannu guda ne kawai ya daga ya so sai kanshi shikenan kawai yayi to wannan ra'ayin ba ya da ƙarfi ba ya da dalili thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn sannan ya wanke kafan shi na dama zuwa al-ka'bayn zuwa idan sau salasa marratin sau uku shi ma wannan ya nuna abinda kenan kayyade abinda aya ta fadi ko wa arjulakum ila al-ka'bayn kenan ya nuna cewa ana son mutun ya fara da kafar dama kamin kafar hagu salasa marratin sau uku thumma al-yusra mithla zalika sannan ta hagu ita ma kwatan kwacin haka thumma qala Usman bayan yayi wannan alwallai tsaf ya kare sannan sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha naga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi alwala kwatan kwacin wannan alwallai tawa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisin sai ya karantar da mu masaloli masu yawa ya karantar da mu cewa wajen wanke hannaye da wanke huska da wanke kahuwa ana son wato ayi sau uku uku kuma ana son a gabatar da wanke wato yana cikin sunan alwala a gabatar da wanke bangarori na dama kamin na hagu sannan yana cikin sunnonin alwala wato wanke tafuffukan hannu da kurkure baki da shaka ruwa da shacewa wannan duka yana cikin wato ya karantar da mu masaloli da yawa waɗanda suke da alaka da alwala sannan daga cikin abin da yake da muhimmanci shine ya karantar da mu yanda sahabbai suke ba alwala muhimmanci zauna suke su koyata domin nan Usmani ya sa a kawo mai ruwan alwala ne ba dan yayi alwala ba ko dan ya koya ma mutane yanda manzon Allah yake alwala wa an ali radiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga ali yarda Allah ta tabbata a gare shi a cikin sifar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce wa masahabi ra'sihi wahidatan kuma ya shahi kanshi shafa guda akhrajahu abu dauda ya fitar da shi wa akhrajahu tirmidhi kuma tirmidhi ya fitar da shi wa nasa'i da nasa'i bi sanadin sahih da sanadi mai kyau bal qala tirmidhi bari ma tirmidhi ya ce innahu asahhu shay'in fil bab lalle wannan shine mafi ingancin abu a cikin wannan babu to wannan hadisin wanda ali radiyallahu anhu ya rawaito shi kuma yana karantar da mu cewa shafar kai ya sha bamban da sauran gabbai na alwala shi kai shafa ake ba wankewa ba na biyu kuma sannan sau ɗaya ne ake shafa ba sau uku ba ko shine abinda sakon wannan hadisin yana sanya karantar da mu cewa kai ya bambanta da sauran gabban alwala wankewa ake shi kuma kai ba wanke shi ba ake shafan shi ake sannan shafan nan sau guda ake domin in shafa ta yi yawa ta zama wankewa ita ma ko ka shafa ka kara shafa ta zama wankewa saboda haka sau ɗaya ne za a shafi kai ba sau uku ba sannan Tirmidhi ya ce wannan hadisin shine mafi inganci cikin dukkanin hadisan da suka zo suna magana akan babi na shahwar kai wa ana Abdullahi ibn Zaid ibn Asim radiyallahu anhuma fi sifatul wudu'i qala wa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam برأسه فأقبل بيديه وأدبر يجي منزع الله صلى الله عليه وسلم يشاهكنش يقباتر دهنا ينشكما يجو يودس وانا حديث شكما يناسا ينونا منا چيوا منزع الله صلى الله عليه وسلم ياشاهكن ننناش قبات ين وما دئرن سيبر يند أكي شاهن كي أسننش شيني زا أتهيد هنا يقباتر دسوكما أجو يودس وأداودس muttafaqun alayhi fi lafzi lahumu bada'a bi muqaddam ra'sihi a cikin wani lafazi nasu bukhari da muslim kenan manzo Allah ya fara da magabacin kanshi kenan gaban kanshi hatta zahaba bihima ila qafahu har sai da ya tafi da hannuwan shi can zuwa karshen kanshi thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu sannan ya dawo da su zuwa wurin da ya fara daga gare shi wa an abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma fi sifati alwudu'i qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabahatayn fi udhunayhi sannan ya shahikan shi kuma ya shigar da yatsin shi guda biyu as-sabahatayn wato manunai fi udhunayhi a cikin kunnuwan shi masaha bi ibahamaihi zahira udhunayhi kuma ya shahi bayan kunnuwan shi da manyan yatsin shi kenan ibahamu sune wadannan manyan yatsun guda biyu akhrajahu abu dauda ya fitar da shi wanda sa'id ibn sa'id wa ibn khuzaimah ya inganta shi kuma wannan hadisin ya karantar da mu shi ma mas'ala na shafan kai sannan ya nuna muna banda shafar kai kuma akwai shafan kunnuwa kuma wannan duka yana cikin abinda aya ta yi umarni da ta ce wa musahu bi ru'usikum idan ta nuna shafar kan nan tare da shi akwai shafar kunnuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ga sifar yanda ake shafar kunnuwan nan kenan kunnuwan nan ana shafar cikin su kuma ana shafar wajen su in mutum ya shahi waje bai shahi ciki ba bai yi ba in mutum ya shahi ciki bai shahi waje ba bai yi ba kenan cikin kunnuwa da wajen kunnuwa sai sa ya nuna sifar yanda ake shafa yace wa adkhala isba'aihi sai ya shigar da ɗan yatsin shi biyu as-sabahatayn sabaha shine wannan yatsan manoli abin da yasa ake kiran shi da suna sabaha saboda da shi ake tasbihi yana cikin yatsin da ake tasbihi da su sannan ana ce mashi kuma sababa yasa ake ce mai sababa saboda da shi ake zagi in mutum zai yi zagi yayi nuni sai ya nuna shi kenan shi yasa ake ce mai sabaha ko sababa kuma shi yasa da Hausa sai mu ce mashi manuni saboda da shi ake nuni to ya shigar da ɗan yatsin shi guda biyu as-sabahatayn fi udhunayhi cikin kunnuwan shi wa masaha bi ibahamaihi waɗannan su kuma ibaham manyan yatsu nashi sai ya shafa da su zahira udhunayhi bayan kunnuwan shi wannan ya nuna miki nan sifa mai kyau ta shafar kunne shine mutum yayi haka ya sanya ɗan yatsin shi haka nan wurin shi kuma wannan manyan yatsin sai aza su nan bayan kunnuwa sai ya tahi da su shine sifar shahar kunni. Amma in mutun yayi haka ya takwalkwala kunni annan ba shahar kunni bane kai, ciki ne kai. Shi kunni ana san a shahi ciki a shahi waje, ciki da yatsu manunai, waje da Ibrahim. Mutun zai duka kenan yayi shahar kunnuwa kenan. Shine abinda hadisin yayi nuni akai wa sahahu Ibnu Khuzaimah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دغ أبي هريرة يدن الله تبت أغري شي ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا أمنشن الله ستبت أغري شي ياتي إذا استيقظ أحدكم من نومه إذن لينكو يفلك دغ قوانش فليستنثر ثلاثا تو يحياتي هنشن شسو أك فإن الشيطان يبيت على خيشومي للي شيطان ينا قوانا أكن كران هنشش متفق عليه وعنه daga gare shi idza staiqaba ahadukum min nawmihi idan ayan ku ya halka daga kwanan shi fala yaghmisu yadahu fil ina to kar ya nutsar da hannun shi cikin kwano hatta yaghsila ha salatan sai ya wanke hannun sa uku fa inna wal adri aina batat yaduhu lalle ne shi bai san ina hannun shi ya kwana ba muttafaqun ala hadha lafzi muslim wannan hadith wa hadithin ko kuma hadisan guda biyu sun karantar da mu wato muhimmancin shakarwa idza staiqaba ahadukum min nawmi idan dayan ku ya halka daga kwanan shi ya tashi istaiqaba min nawmihi a larabci shine mutun ya tashi da kanshi ba tare da an tada shi ba yin aka tada ka ba a cewa istaiqasta a ce uqiba min nawmihi kenan an tada shi ko wani ya tada shi shine sai a ce uqiba amma in kai ka tashi sai a ce istaiqasta kalmar istaiqaza a larabci tana nuna mutun ne ya tashi da zadin kanshi ba tare da wani ya tada shi ba ba tare da wani ya motsar da shi ba shine istaiqaza dan haka idza staiqaza ahadukum min nawmi idan dayan ku ya tashi daga kwanan shi falyastansir thalathan to ya haci hancin shi sau uku kenan ya shaka ruwa ya haci domin ba a haci ba sai an shaka ko ya shaka ruwa sai ya haci ga hancin shi sau uku to wannan malamai sun ce wani irin kwana ne in mutun ya tashi daga gare shi zai shaka ruwa ya haci wasu sai suka ce koma wani irin kwana ne ko kwanan rana ko kwanan dare ko kwanan dan lokaci mutun ya dan kishin gida ya kwana suka ce duk musulmi in yayi kwana ya tashi to kawai ya shaka ruwa sannan kuma suka yi magana shin in mutun yana buƙatar yi alwala bayan tashi daga kwana zai shaka ruwan sa uku ya ce koko kuma bai buƙatar yi alwala kawai inda ya tashi daga kwana ya shaka ruwa ya ce to nan wasu malamai sai suka ce kawai da ka tashi daga kwana ka shaka ruwa ka haci sau uku ko za ka yi alwala ko ba za ka yi alwala ba to yin haka shine mahihicin abu wasu malamai su kuma sun kayyade hadisin da wani hadisi ingantacce wanda yazo cikin sahihi ya tabbatar da cewa azancin sallah ne ake in mutun ya tashi daga kwana yana son yayi alwala to lokacin da ake buƙatar ya shaka ruwa sau uku ya haci to kenan lokacin da mutun ya tashi yana buƙatar yayi alwala ne wa ala kulli hal shi kuma wannan lafazin da yace yabitu to nan ya nuna kenan kwanan dare ake magana sai sasu malamai ma suka ce to kwanan ma sai in na dare dan kalmar albaituta tana nuna kenan an kwandar ana yi me yasa mutum ake sai in ya tashi daga kwana ya shaka ruwa ga hancin shi sau uku ya haci ai manzon Allah ya ga hikima yace fa inna shaytana yabitu ala khayshumi lalle shaytan yana kwana akan karan hantunan shi to kada ga aka ce ash-shaytan shaytan ake nihi ko shi kuma shaytan kai tsaye ba zancan musulmi bane aljani mai taurin kai lalatacce dan iska wanda ya bode mu Allah kafiri shine shaytan ko kuma suna ne na mutum ma ana ce mai shaytan dabba shaytan aljani shaytan duk mutumin da ya zama dan sharri yayi nisa ga alheri to shaytani amma dai yana an san ko wani ake nihi to shaytani yana kwana a cikin karan hancin shi to ya aka yake kwana a cikin karan hancin shi domin saboda Allah ya ma shaydan a halittar shi shaydan wato yana da yanayi wanda yana iya zuwa ya shiga hancinka kuma ya Allah ya bashi iko yana iya shiga cikin wato sassanni na dan adam har ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yajri min ibni adam majarad dam yana gudana ga dan adam magudanar jini tare da jini yana tahiya tare da jininka dan haka shaydan halitta ce wadda Allah ya ba ta iko akan tana iya tasarrufi da shiga cikin jikin dan adam ya iya shiga cikin jikinka a kowane lungu a kowane tsabbaci to shi yasa wato musamman ma mutumin da ba mutumin kirki ba shedan yahi samun dama cikin shi amma duk mutumin da yake mutumin kirki mai tsare dokokin Allah mai ikhlasi wannan shedan bai iya shiga cikin shi kamar yadda yake inna ibadi laysa laka alaihim sulfan kuma shi kan shi shedan yace rabbi izzatika la ughyinnahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin bayan Allah masu ikhlasi shedan ba iya tasarrufi cikin su amma duk lokacin da mutum ya yi nisa da Allah to lokacin shedan ya yi samun dama akan shi to a takaice dai wannan hadisin ya nuna mana cewa shedan cikin tasarrufin da yake a jikin dan adam yakan iya zuwa cikin karan hanci to me yasa yake zaban karan hanci ya shiga domin hanci nan ne hanya ta zuciya alamai suka ce domin hanci nan ne ke da kai kofa da hanya mai isa har zuwa ga zuciya to shi kuma dama yana sanya dora sanya wasuwasi ne a zuciyar dan adam saboda haka yake zaban kofar hanci wannan kofa tana da muhimmanci ga shedan kuma saboda bude take ba rihe ba ko ba a rihe ta shi kuma shedan din gidan da ba rihe yake ba din gidan da yake bude shiga yake yasa manzala sansanin yace in za a yi kwana a dora rihe gida ko yace saboda shedan bai bude gidan da ya tarda rihe amma ya tarda gidan ka wangale to shikenan kawai dan na kai za a yi ciki to ita kuma kofar hanci gaga ai kullun bude take ba a rihe ta saboda haka shedan yake samun damar shiga kai tsaye sannan wani abu mai muhimmanci kuma shine su shedanu duk inda suke suna san kazamta da datti to kuma hanci insha Allah akwai abubuwa cikin shi to saboda haka yake ganin cewa wannan wato wuri ne mai muhimmanci mai daraja ga shedan zai zo ya katutu ya zauna wato wani cikin magabata sai ta addu'a Allah ya nuna mai yanda shedan ke yin zaune cikin hanci kansa Allah ya nuna mai bai kara fatan ya gani ba kawai shi abin da ya burge shi ya ga waya ne shedan ke yin zaune cikin hanci dan haka ala kulli hal wannan hadisin kuma ya nuna mamu cewa Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa na gaibi shedan yana shiga cikin hanci ya zaune wannan lamari ne wanda ake gani da ido al'amari ne na gaibi dan al'amarin shedan da aljani wannan lamari ne na gaibi zaka yarda da abin da alqur'ani da hadisai suka tabbatar dole mu yi imani da cewa shedan yana shiga cikin karan hanci mutum bai cewa a shi ya duba bai gano shi ba ko ya haska hitila ko ya duba da na'ura ko ya yi wane ne wannan dai jahilai ne da kuma wato mutanen banza sune suke ire-iren waɗannan mazmuni don haka dai wannan hadisin ya karantar da mu mas'aloli masu muhimmanci daga cikin su akwai wato wajibcin shakaruwa idan shakaruwa da hacewa sunna ne a alwala to a ga wanda ya tashi daga kwana shi wannan wajibi dalilin wannan hadisi shi wanda ya tashi daga kwana ba sunna bane a wajibi ne akan shi ya shakaruwa ya haci sannan hadisin ya nuna mamu ya dace musulmi ya dora daukar matakaiya na neman tsari daga shedan duk abubuwan da zai wanda za su raba shi da shedan ya dace ya yi su na maganganu ko na ayyuka wanda za su raba shi da shedan domin shedan baya neman alheri gare ka kullum neman yake cutar da kai ya kunta tama wannan kuma riwaya idasta qada ahadukum min nawmi fala yaghmis yadahu fil ina kar ya tsoma hannun shi cikin kwanan ruwa to wannan ya nuna idan ba kwanan ruwa bane ya halatta ka tsoma hannunka ko idan teku ne ko korama ne zaka yi alwala ka taso daga kwana sai ka tunkaro korama zaka Allah sai a ce ka tsoma hannunka a ka tsoma domin hadisi cewa ya kwano kwanan ruwa kuma korama ba kwano bane ko sannan kuma hadisin ya nuna cewa idan ruwan mai yawa ne tano guda ne ka iya tsoma hannunka ko ba za ka iya tsoma ba ka iya tsoma domin fil ina ya ce ko cikin kwano kenan ya nuna ruwa dan kadan wanda yake cikin kwano to me yasa aka hana shi ya tsoma hannun shi ciki saboda ruwan dan kadan ne in ya tsoma hannu sai ya bata shi kuma karshen hadisi an ce fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu dayan ku bai san ina hannun shi ya kwana ba in mutum yana kwana wani hannun shi ba inda ba ya shiga ya inda ba ya shiga wani ya ma iya taba al'auran shi ya taba duburan shi ya taba komi da hannun wani santire yake kwana don haka hannun shi yana iya yin taɓe-taɓe to shi yasa aka ce ba a so bai tsoma hannun shi kai tsaye cikin ruwa ɗan kaɗan domin sai ya sa mai datti wasu malamai suka ce a dalilin da yasa aka ce kar ya tsoma hannun shi cikin ruwa domin shedan yana kwana bisa hannun shi haka wasu malamin suka yi sharhi suka ce shedan yana kwana bisa hannun shi kamar yadda yake kwana a cikin karan hancin shi to idan ya zo wato ya tsoma hannun shi shikenan akwai tasiri shi kuma shedan ko cikin hanci ko cikin hannu ta inda aka ce ma shedan yana kwana to ka san dai ko ya tashi akwai matsala ko amma dan yaro ne a ce yayi kwana ya tashi ana kyautata tsammanin yayi hutsarin kwanci to shedan ya kwanta ya tashi ana kyautata tsammanin ko ya gusa ya bar guba da datti da matsala to tunda haka nan ne me zai tafiyar da wannan gubai shine ka shaka ruwa ka haci in kai haka insha Allah duk wani tasiri da ya bari cikin hancinka ka gama da shi saboda shi shedan wato neman tsari ke maganin shi kuma yana cikin neman tsari yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi in shedan yana kwana a hannunka ko da ka tashi sai baka tsoma hannun cikin kwano ba sai da ka karkato ga hannunka ka wanke sa uku ka gama da shi duk wani tasiri da ya bari a hannunka ko wasu ababe shikenan za su gushe da izinin Allah saboda haka fa innahu la jiri aina batat yadu lalle bai san ina hannun shi ya kwana ba muttafaqun alaihi wa hada lafdhu muslim da mu tsaya akan wannan hadisi abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladashi amfani mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika alhamdulillah.